Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su yi kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na Voice Africa akan mita 102.5 da FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lord da kuma Niya. Kana masu na'uran kwamfuta sai su daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsin bayan labaran duniya za ku ji ci gaba da tattaunawar da sahabo Imam Aliyu yayi da Professor Abu Bena Maiwa na Jami'ar Antidio na kasar Senegal akan harin da aka kai a kasar Faransa sai kuma kiran da sakataren jami'iyyar mai mulkin Najeriya Alhaji Mai Malaboni yayi wa ƴan kasa game da ayyukan gwamnati Kana ku jira ayyu mabambanta game da sabon gidan rediyon da aka bude a nan New York domin sukar tsagerun yankin Niger Delta. Sai kuma Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na kallabi. Kana muna dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban Faransa François Hollande ya ce harin da aka kai jiya zagayowar ranar yancin kan Faransa ko ranar Bastille da wata motar daukar kaya wanda ya kashe mutane da dama ya kuma raunata wasu kimanin 100 a Nice ga dukkan alamu aikin ta'addanci ne Babu abin da zai sa mu daina yaki da ta'addanci a cewar Hollande a jawabin sa ga kasar da asubahin yau Juma'a Yayi nuni da harin da aka kai birnin Paris a watan Oktoba da ya gabata yana mai cewa daukacin Faransa fana fuskantar barazanar ISIS. Kasar Faransa gaba dayanta na fuskantar barazanar ta'addanci dole ne mu yi matukar takatsantsan mu kuma jajirce. Maharin wanda shi ma ya mutu wanda aka ce dan asalin kasar Tunisia ne mai shekaru 31 da haihuwa wanda ya zauna a garin na Nice. Ba a tabbatar da alakarsa da ISIS ba tukuna shugaba Olan ya ce hukumomi za su ci gaba da binciken yanayin maharin Olan ya ce dokar ta bacin da aka kafa a Faransa a baya wadda za ta kare a wannan wata za a tsawaita ta da karin watanni uku kuma za a kara yawan sojoji da 10,000 a fadin kasar ya ce kasar ta Faransa za ta jaddada rawar da take takawa a Syria da Iraki Maharin ya sheko ne a guje da wata babbar motar daukar kaya ya karkatar da ita yayin kan cincirin da mutane a birnin na Nice da daren jiya Alhamis a wani wurin da ake bukukuwan ranar ta Bastille wadda rana ce ta zagayowar yancin kan Faransa ma'aikatar harkokin cikin gidan Faransa ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 84 sannan a ta bakin ta An gama da maharin daga bisani jami'an tsaro sun ce wato sun gano cewa motar na dauke da bamabamai da gurnet da sauran makamai
Yau shekara guda kenan da jami'an diplomasiya daga bangaren Iran da bangaren manyan kasashe shida bayan sun sha fama na kusan tsawon shekaru biyu suka fito daga wata ganawar da suka yi a Vienna na kasa Austria na nasarar cimma yarjejeniyar takaita shirin nukiliyar Iran a madadin dage mata takunkumin tattalin arziki mai tsanani zuwa yau wannan yarjejeniyar na aiki kuma ana ganin sakamakon muraran a muhimman sassan ta to amma har yanzu bangarorin biyu na shakkan juna cewa daya na iya amfani da yanayin yarjejeniyar ta samar domin cimma wata manufa a maimakon kiyaye shuruɗin da suka wajaba a kansa shugaba Obama ya kira yarjejeniyar nasara ya kara da cewa an dakile hanyoyin Iran na kaiwa ga mallakan makamin nukiliya yace wannan yarjejeniyar wadda aka aiwatar a watan Janairun da ya gabata ta tsawaita lokacin da zai dauki Iran kafin ta iya kirkiro makamin nukiliya daga wata biyu ko uku zuwa wajen shekara guda to amma fa masu sukan wannan yarjejeniyar har yanzu ba su canza hasashen su ba na cewa yarjejeniyar ba za ta iya sa Iran ta daina take-taken ta na soji a gabas ta tsakiya ko kuma ta na Iran iya kirkiro makamin nuclear ba
to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai ziyara birnin Moscow a wani yunkuri na neman haɗin kan Rasha kan yaƙi da ta'addanci a Siriya, duk kuwa da tsamin dangantaka tsakanin Amurka da Rashar kan batun Ukraine da NATO da kuma wasu batutuwan, wanda ya sa kowane ɓangare ke nuna rashin yadda da ɗayan. Jerin tattaunawar ta tsawon kwanaki biyu da sakataren harkokin wajen na Amurka zai yi da Rashawa za su shafi batutuwa da dama. To amma wasu bayanai da aka kwarmato waɗanda aka fara bugawa a jaridar Washington Post na nuna cewa Kerry zai yi ma shugaban Rasha Vladimir Putin tayin wani tsari na haɗin gwiwar soji tsakanin Rasha da Amurka a yaƙi da ISIS da Al-Qaeda da sauran ƙungiyoyi masu tsaron ra'ayi a Siriya. Kafin ya kama hanyar Moscow, Kerry ya ƙiya yi cikakken bayani. To amma ya tabbatar cewa zai gana da shugaba Putin da kuma mukarrabinsa a Kremlin Sergei Lavrov.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu ci gaba da tattaunawar da sahabu Imam Aliyu yayi da Professor Ubena Maiwa akan harin da aka kai a Faransa a yammacin jiya, wanda ya dalilin mutuwar mutane sama da 80. Kuma sahabu ya tambayi Professor ne wai shin me yasa samun ta'addanci a ire-iren waɗannan kasashen da suka ci gaba da ta fannin kekere-kere ake ci gaba da samun irin haka. Kafin a gane waɗanda suka kai wannan ta'addancin, me yasa kasashen ba su gane waɗanda suke kai wannan ta'addancin kafin su kai shi?
Ta'addanci yau, sahabu Imam, da ana tsaranin cewa da kamar ta'addanci yana hutuwa da kasashen waje na shigo a cikin kasashen mu. Yau ɗan kasashen mu ne ma sam gaba ɗaya har su kasashen Turawan, saboda ana samun mutane waɗanda kamar irin adalci da ba a yi cikin kasashen su, abin yana ba su haushi. Akwai waɗansu da yawa cikin su, idan kuka duba matsaloli da ke gare su, ta fannin tattalin arziki ne ko kuma ma ta fannin aiki ne, samun aiki, duka wannan yana kawo bacin rai ga matasa, tun ba ga matasa ba. Wato sai dangane da irin abinda suke gani ana musguna, saboda a cikin su ma akwai wanda ke jin haushin abinda ake cikin duniya gaba daya, wato ana musguna wa talakawa. To irin waɗannan mutanen yau suna iya sadakar da ransu zuwa ga cewa za su yi kariyar talakawa na duniya gaba daya, ba ma na kasar su kadai.
Amma professor ban katsire ban tare numfashinka ba, zato suke ana yi wa talakawan rashin adalci ko dai akwai rashin adalci? Akwai abu guda ne a ce ana rashin adalci, don kusan ko idan ka duba a duniya akwai rashin adalci. So wannan sai ta yi zato suke haka ana rashin adalcin, ko dai tunanin su ne haka, saboda akan iya yi wa mutane wankin kai a nuna musu ga mai laifi da sauransu?
Isa bilillahi sahabu Imam, ka gane ko kocancin kasashen Turan, ka gane ko an kasa su kashi biyu. Akwai masu shin tausayin al'umma, akwai wanda ba sa tausayin al'umma.
To amma
wannan masu tausayin al'umma,
amma wannan na iya zama
masu tausayin al'umma, yau suna iya sadakar da ransu ta cewa da irin abin da irin shibkar da ake cikin duniya a sauya. Wato wannan yake kawo cikin su a samu masu kunar bakin wake zuwa ga haka. Na ɗaya, su kankan su a cikin kasashen nan suna fuskantar irin matsaloli kamar haka. Suna gani abu ne wanda ba kasar waje yake ba. Daga nan suna ganin irin abin da suke fuskanta. Yau ya ka ɗauka ƴan ƙasar Greece, yawan su duka zaman kashe wando ya yi yawa. Ƙasar Spain, zaman kashe wando ya yi yawa. Ƙasar Portugal, zaman kashe wando ya yi yawa. Kowa ya ji dimbin zanga-zanga wanda aka rinka yi cikin kasashen nan. Tattalin arziki dai gashi nan ya taɓarɓare. Wato suna jin asaken nan, suna jin su a jikinsu. To balantana har ya kai in suka tsaya suka dibi irin halin da mutane al'umma ta cikin kasashen talakawa suke cikinta, kuma sai su ji labarin an ce wai an aika runduna soja a kasashe kaza, a kasashe kaza, za a je kuma wani zamanin Habu Imam, talakawan wannan kasashen su ne waɗanda ake kashewa. Wato wannan yakan kawo mutane su yi bori kuma su yi Allah waddai da irin abin da kasashen suke shibka.
To amma
mutum ya mai da wuka zuwa kasashen nasu.
Professor, to kana ganin wannan matakai na ta'addancin shi zai warware wannan matsala?
A'a, shi ta'addanci ba iya warware wannan matsala, ba ta taso ba wannan. Wato ta'addanci kashi biyu ya kumsa. Akwai ta'addanci na cewa da duk abin da za ka yi shi zuwa ga dan uwanka. Akwai ta'addanci, babban ta'addanci, wanda sallallahu alaihi wa sallama, wato manzon Allah ya nuna, shine ta'addanci wanda za ka yi zuwa ga zuciyarka. Wato ka tsarkakar da zuciyarka shine babban ta'addanci.
Wato wannan kana nufi babban jihadi kake nufi ko?
babban jihadi ba, ba ta'addanci ba.
Yawwa.
Babban jihadi.
Yeah.
Amma shi ta'addanci bai taɓa kawo, ko mata waye ba taɓa kawo kamar wani zaman sulhu ba a cikin ƙasashen namu, a'a ko kaɗan, ko kaɗan. Wato sasantawa. Ubangiji Allah ya ma ɗan Adam abu guda wanda ya zama to yana amfani da shi. Wato duk abin da ya zama to matsala cikin ta duniyar nan za a ciwo kanta shine cewa a zo a yi magana da juna, a sasanta, a mai da miyau, wannan ya faɗi, wannan ya faɗi, a samu rijejeniya, wato neman rijejeniya. Kowane ne kai ɗan Adam, kuma kowane irin shedan ne yake baya gare ka, idan aka zo aka tattauna da kai za a samu hanya, za a samu huta. Amma muddin ba a tattauna ba ne, kai ka zo ka sa wani ban a jikin ka, tarwatsar da kanka, ka tarwatsar da jama'a wanda wani ma bai ci bai sha ba, wa'annan ba matakin ne bane wanda ya kamata yau a ce a bi cikinsu. Su 'yan ta'adda su gane da haka, ta'addanci ba ya kawo zaman lahiya a cikin duniyar nan.
To Allah ya kyauta haka, mu ci gaba a shakata da wannan.
Ta ku tsare aiki yanzu ba a yin wasa da aiki, ku tashi mu mai da yamma, in kuma ka zo ba ka tashi saboda an sa dokai yau, ba magana komi sai aiki, sai da asar sannan ka tashi, ku tashi mu mai da yamma, ya ki da rashin darbi. Yan kasuwa ku ko ku kiyaye, yan wasa kwauri don su daina, ku kuma su kayan masarufi, ku sai su wawa da ya kamata, ku tashi mu mai da yamma, ya ki da rashin tarbiya. Aiwa ya tarbiya, kai ya makaranta, su ilimin zamani. Ita girmama wa magabata sannan yi kishin kasanmu, lallai wannan ya kamata, ku tashi mu mai da himma, ya ki da rashin tarbiya. Wai sai ka gama su karibi suna lido da karita, ko direct ko wasaut, su bari shi ya kamata.
To Allah ya ji kansani Aliyu Dandau. Haka kuma wakilin sashen Hausa Haruwan Dauda Biyu ya tattauna da sakataren jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, Honorable Malamai Boni, akan yadda gwamnatin kasar ke tafiyar da harkokin mulki da kuma abin da ya ce ya kamata 'yan kasa su yi.
Yanzu muna tare da sakataren jam'iyyar APC da ƙasa, wato Honorable Maimala Boni. Don kreditin da Allah ya sa kun shigo Borno, ya kuke ganin yadda gwamnati ta taka rawa musamman ma game da wannan batun maido da zaman lafiya?
To alhamdulillah, duk wanda ya zo Maiduguri zai yaba gwamnatin jihar Borno, saboda namijin ƙoƙari da shi mai girma gwamnan jihar Borno ya yi ta fuskan yadda mawai kula ainihin 'yan gudun hijira, saboda duk maganganu da mutane za su yi akan maganar 'yan gudun hijira, banda yanzu da a ƙarƙashin wannan gwamnati aka samu dama wasu ƙananan hukumomi mutane suka kokkoma mahallansu, da dukkan mutane na jihar Borno a cikin Maiduguri suke. So kaga ka ajiye al'umma kullum kana da wainiya a kansu ba ƙaramin abu bane. So kuma a matsayinsa na gwamnan wannan jiha da wannan abun ya fi shafa, duk da wannan abubuwa da ake yi bai fasa biyan albashi ba, bai fasa gudanar da harkokin mulki ba, ba wani abu da ya tsaya, gashi da sauki ya samu kuma yana kan samuwa.
Ranka idan zaka jama'a da dama na kuka game da irin wahalhalun da aka shiga, kamar a jiyance a jam'iyyance, me za ku ga al'umma ne game da irin wannan hali da aka shiga, ko kuma wannan ƙasa ta shiga yanzu haka?
To maganar wahala ai wai mutane suna ganin yanzu ne, wani lokaci idan mutum ya gudu ma sai ya samu inda ya tsaya, sannan zai waiwai baya game sashi gudun, domin idan ba a manta ba halin da ƙasar nan ta shiga ciki na rashin tsaro kadai ya gallabi kowa. Rayuka an rasa, mahallai an rasa, dukiya an rasa, ba kudi ma an bari an gudu. Ai kudi shi ake nema, kuma shi ne abinda kowa yake kukan cewa bai da shi. To farko a samu zaman lafiya, wanda alhamdulillahi jajircewa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yayi akan samar da zaman lafiya, matakan da ya dauka akan tsaro. Kwalliya ta biya kudin sabulu, kowa ya san cewa dukiyan ƙasar nan an yi warwaso. Yanzu haka idan mutanen Najeriya basu manta ba, ana nan ana tattara kudade daga hannun mutane, wasu an samu, wasu ba a samu, wasu ana kan nema. Kuma waɗannan abubuwa da ake duka ba boyayyu bane, a bayyane ake yin su, ana gani, kuma ana karantawa a jaridu, ana la'akari da abubuwa da ya wuce. Musamman ma idan aka ga yadda aka yi warwaso da kudin makamai a ƙasar nan, makami da za a siyo a zo a yi wannan yakin ma wasu sun warwashe. So waɗannan abubuwa duka in ba kaman tsayawa da shi shugaban ƙasa ya yi ba, ba wani abu ne wanda za a same su a sauke ba. Mutane hakuri za mu yi, barna shi ne abin da yake yiwuwa lokaci guda ba gyara ba.
Yanzu kamar ya kake ganin yadda jam'iyyar ku take tafiya ne ka faɗa da wasu jam'iyyu, musamman ma a majalisu, ganin cewa wasu na fito da wasu al'amura da kaman suna tafiya sun sha bamban da jam'iyyar ku?
Eto maganganu kamar yadda ka faɗa, matsaloli irin abin da ya shafi fuskan majalisa, jam'iyya dai tana da ka'idodinta, kuma akwai layin da ba za mu bari dukan wani dan jam'iyya ya tsallaka ba a matsayinmu na jam'iyya, saboda mu ma muna da yadda muke gudanar da jam'iyyar. So dukan waɗannan abubuwa da yake faruwa, wasu abubuwa suna gaban shari'a wanda ba za a yi magana a kansu ba, wasu abubuwa kuma abin da ya shafi harkokin majalisar ne wanda ba za a yi magana a kansu ba. Amma dukan abin da ya kawo wanda zai zama kamar cin zarafi ga jam'iyya ko wani ganganci, to jam'iyya ba za ta lamince wannan ba.
To madalla, daga harkokin mulki sai na ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da gidan rediyon da wasu mutane suka bude a birnin New York domin sukan tsagerun yankin Niger Delta. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
This is Radio Niger Delta, Voice of Peace, broadcasting from New York on 9515 kHz, 31 meter band shortwave.
Wata mai gabatar da shirye-shirye kenan a sabon tashar Radio Niger Delta da ke watso shirye-shirye daga birnin New York. Bincike ya nuna wasu 'yan asalin yankin Niger Delta da ke Amurka da Turai, da kuma suke bakin cikin yadda tsagerun yankin nasu ke ta'asa ga tattalin arzikin Najeriya, suka kafa wannan gidan rediyo. To sai dai kuma ra'ayoyin ƙwararru ya bambanta dangane da sabon gidan rediyon na Niger Delta. Zubairu Idris Abdulra'uf, tsohon manajan daraktan rediyo Kaduna, na cewa
kafa gidan rediyon ko da sun yi shirka da kakkyawar niyya, wannan gidan rediyo tunda bai samu amincewa hukumomi ba a Najeriya, kaga bude gidan rediyon shi kanshi an yi shi ta faramtacciyar hanya. Manufar da suke neman a tabbatarwa na cewa a zauna lafiya a yankin Niger Delta ba zai yi tasiri ba sosai. So yanzu misali idan ma har aka samu wannan abun ya kawo ƙarshe, shi wannan gidan rediyon zai karkata akalansa ne ga fafutukan yankin Niger Delta, saboda haka ina ganin ba wani tasiri da zai yi tunda an bi taɓa rauni a hanya.
Ƙwararren ɗan jarida kuma tsohon janar manajan gidan rediyon YBC Ibrahim Bala Madaciya na da wannan ra'ayi.
Wannan gidan rediyo na Niger Delta International yana da kyau, to za su sauya tunanin waɗannan mutane waɗanda suke kawo tashin-tashina, za su samu gowa a wajen magoya baya, za su ji hankalin mutanensu, su gane irin illa da wannan fashe-fashen bututu ke faruwa a yankunansu.
Chief TK Ogoriba da Tijo a yankin Niger Delta da ya taka rawa a shirin afuwa ga tsagerun yankin zamanin mulkin Umar Musa Yar'Adua, ina mara balale da wannan tasha.
And it's a radio station. It is going to be a station where
idan tashar radio ne da zai yayata muradin yankin Niger Delta, duba da yadda abubuwa da yawa ke faruwa a yankin namu, kuma mutane da yawa ba su ma sanin hakikanin abin da ke faruwa, hakan zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin gaggawa a wannan yanki.
Long way to bringing about peace.
This is Radio Niger Delta, Voice of Peace, broadcasting from New York.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu mu nan karfe 3 ne na tsakar dare da minti 19. Ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraron shirin kallabi, assalamu alaikum, barka da warhaka. Yau ni Halima Jumarauce ke rika ma mai hilin Maryam Dauda kafin ta gama hutun da take yi. Kamar da yadda wannan hili na kallabi ya saba kawo muku hitattun matan da ke taka rawar gani a Najeriya, musamman ma arewacin kasar, a yau ma hilin yayi babban kamu. Ku biyo mu ku ji kowace ce wannan bakwar tamu ta yau, wadda Maryam Bugaje ta tattauna da ita.
Ta commissioner harkokin mata ta jihar Plateau, muna miki barka da zuwa. To da farko za mu so ki ba mu tarihin rayuwanki.
Sunana Malama Rufina Gurmiyen, commissioner mata Plateau State, Nigeria. Ni da malama ne from the primary school. Kamar na samu appointment nan as a commissioner na mata. Rayuwa na dai for all malama ce a primary section, and da muka zo aka ba mu wannan matsayin, I had a passion wato tunani na game da rayuwar mata a Plateau. Don tun can dama damuwa na mata da yara da less privileged wato wanda ba su samu sun kai inda ya kamata. To a takanci dai inda aka zo ka ban yanzu na rike yana bani farin ciki da yake, that has been my passion. Na duba yanda za mu dan dauka kamata Plateau da Najeriya gaba daya su kai wata level, saboda tun can amma an bar mata a background. Saboda haka a yanayin da nake tafiya yanzu ina ji tarbiyyar da aka samu, yawancin mata were left behind. But now, mu gode Allah, kowa ya fara ganewa abin da ake.
Waɗanne irin matsaloli kika fuskanta kafin kika kai da matsayin da kike yanzu?
Matsaloli dai suna nan dai daban-daban, kuma na nan da yawa. Matsalan na fari shi ne a tun can da ba a maso a ji muryar namace, ballanta ma har a bata makami. To wannan abun yana damun mu sosai a ƙasar Najeriya. To be precise, ko da yake wannan irin bambancin yana nan dai tuntun. Matsala dai za mu ce a yanzu, za mu ce alhamdulillah, yawancin mata yanzu sun fito, sun iya nuna cewa they can give a voice to the progress of wato cin gaban ƙasar. So matsala ba wai mani mai yawa ne, ba samu matsaloli da yawa ba. Yake na tashi a cikin irin background na iyaye na da suna dan son makaranta, na tashi na gan su a wannan, in ce ban samu wani matsala sosai.
A matsayinki na commissioner, waɗanne irin matsaloli ke gani ya fi addabar mata?
A ta fannin damuwai ko matsalolin da muke samuwa shi ne neglect, wato irin ba a ba mata yancinsu. Matsala na fari shi ne ko daga cikin gidan aure za ki samu namace ga abin da ya kamata ta yi, ba sa ba ta damar yin wannan ba, wannan abin ya zama matsala. Na biyun shi kuma suna frustrating, wato ana tozarta mata. In kin kula yanzu din nan, in the whole world zan ga kamar mata are so depressed a fannin aure, ba sa samun shi da sauki. To wannan matsalolin da muna samu kulle yomi, daga yau ki ji wacce nan an mata wannan, wannan an mata wannan, wani ma kai karshen za ki samu rabon gida kuma zuwa hana mace ganin yaranta. Wannan abin shi ne na damu sosai yanzu.
Kina ganin mata sun samu ƙarin ci gaba da ƙarshen mulkin demokradiyya?
A fannin demokradiyya yanzu din nan za mu ce mata sun dan samu ɗaukaka. Don na tuna da ba a ma samun namace a ko majalisa ko a appointment ko a election, amma tun da maganin 35% affirmation ya zo sai an fara dan kawo. Zan ce dai a wannan shekarar an samu mata a fannin appointments ne masu yawa, wato in an fita zaɓe yawancin da na ce miki ana tozarta sun kenan, ko kin fita neman takara ba za ki samu, amma mata ne kuma masu yakin a samu a ci zaɓen.
Masu saurare, iyakacin shirin kallabi kenan, sai kuma rana ta yau da izinin Allah ku ji ƙarshen wannan tattaunawa. Yanzu a madadin mai hilin Maryam Dauda da kwamishinar harakokin mata ta jihar Plateau, Mrs. Rufina Gurmiyen, da Maryam Bugajo da ta tattauna da ita da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da daidaita sauti ni Halima Jimrau ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Ku huta lahiya, Allah ya sa mai ƙarshen mako lami lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata.
To madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na VOA mai magana Safiyanu Gumar Zangon Daura. Da Allah ina so ku bani dama in kira ga gwamnatin jihar Katsina game da sikirinin da ake yi na tantance ma'aikatan boji a kananan hukumomin jihar Katsina tare da marasa zuwa wurin aiki. Don haka nake kira ga gwamnatin jihar Katsina wannan aikin a nan karamar hukumar Zango ya bambanta da na ko'ina. Saboda wannan al'amarin wato sai dai mu al'ummar Zango mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda mun gamu da wasu marasa kishin gari wanda suke shugabantar ma'aikatu daban-daban na kananan hukumomi wanda yake yan gari ne an zo an yi badakala da su a gwamnatin PDP saboda dama su yan PDP ne. An sai da ofofi a baya na ma'aikatu. Saboda haka a lokacin da aka yi wannan badakala da su yanzu tune har yanzu suke rike da waɗannan wuraren. Sun ɗauki ma'aikata wanda yake ba 'yan asalin jiha ba ne ba, 'yan wasu wurare na nesa ba su zuwa wurin aiki.
Assalamu alaikum mai magana Kumaradi Yusuf Baban Gaje mai tsaida ringin. To yau zan yi tsokaci game da siyasa da take gudanawa a jihata wato Jigawa. Game da mai girma gwamnan jihar Jigawa Badar Abubakar in ya je wasu gurare a cikin jiha waɗansu sukan ce suna yi waɗansu kuma sukan ce ba sa yi wanda hakan yake dan haddasa wasu fitintunu. To ni shawarar da nake ba Badar Abubakar a nan cewa shine Hausawa sun ce dukkanin wanda ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa. Dan haka ina fatan cewa Badar Abubakar ya san cewa a matsayinsa na ɗan siyasa wasu suna kaunarsa wasu ba sa kaunarsa. Dan haka kada wasu 'yan siyasa suke zuga ne cewa duk abin da ya je ya samu ammar wani na rahin jin daɗi a wani guri ya ce zai ɗau mataki a sa shi yana ɓatawa da mutane a garuruwa daban-daban. Dan haka nake amfani da wannan dama in ba Badar Abubakar shawara cewa duk wanda ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a taƙaice. To a takaice shugaban Faransa François Hollande ya ce harin da aka kai jiya zagayowar ranar 'yancin kan Faransa ko ranar Bastille da wata motar ɗaukar kaya wanda ya kashe mutane da dama ya kuma raunata wasu kimanin 100 a Nice ga dukkan alamu aikin ta'addanci ne. Yau shekara guda kenan da jami'an diplomasiyya daga ɓangaren Iran da ɓangaren manyan ƙasashe shida na duniya bayan sun sha fama da kusan tsawon shekara biyu suka fito daga wata ganawar da suka yi a Vienna na ƙasar Australia da nasarar cimma yarjejeniya ta takaita shirin nuclear Iran a madadin ɗage mata takunkumin tattalin arziki mai tsanani. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai ziyarar aiki birnin Moscow a wani yunkuri na neman haɗin kan Rasha kan yaƙi da ta'addanci a Siriya. Duk kuwa da tsamin dangantaka tsakanin Amurka da Rasha kan batun Ukraine da NATO da kuma wasu batutuwan wanda ya sa kowane ɓangare ke nuna rashin yadda da ɗayan. Jerin tattaunawar ta tsawon kwanaki biyu da sakataren harkokin wajen na Amurka zai yi da Rashawan za su shafi batutuwa da dama. To amma wasu bayanai da aka kwarmato waɗanda aka fara bugawa a jaridar Washington Post na nuna cewa Kerry zai yi ma shugaba Vladimir Putin wani tayi.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansu, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyar mu ga sarkin Hausawan Accra Alhaji Muhammadu Kabir Abdul Qadir English da baki ɗan Hausawan Ghana na rasuwan Galadima Hausawan Accra Alhaji Usman Umar Wahe Qadir English da aka fi sani da Oscar. Ubangiji Allah ya ji ƙansa ya ramshe shi. Yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Chubahiro Jodone da shida Solomon da suka bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci injiniya Chang ni Lada Ibrahim ke cewa sai anjima